This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 28 ga watan Janairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan, Usman, ba mu kanun labarai.
To masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Shugaban kasar Sudan ya bada izinin bude kan iyakar kasar sa da Sudan ta Kudu a karan farko tun bayan ballewar yankin kudancin kasar a shekarar 2011. A yanzu haka dakarun yakin Amurka na jibge a kasar Libya da nufin zakulo abokan da zasu hada hannu domin fadada manufofin yaki da ƴan kungiyar ta'addar ISIS. Haka kuma gidan rediyon da ƴan kungiyar ta ISIS suka kafa na yada farfagandar su ya bullo da sabon harshen yada shirye-shirye a sangonsa na FM.
To madalla kanun labaran kenan. Majalisar Dattijan Najeriya ta ce ta kammala aikin ta na kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya aike mata. To daga nan sai ina.
Daga gobe nan zuwa sati biyu dukkan ma'aikatan gwamnati da ƙanana da manya za su zo su kare abubuwan da suka bayar a gaban waɗannan kwamitoci cikin sati biyu nan gaba.
Jami'ar adawa kuma a Najeriya, wato PDP, tsohon mai bata shugaban ƙasa Goodluck Jonathan shawara ne akan harkokin demokuraɗiyya. Ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban. Ko ina hujjansa?
Wannan yakin da nayi ba dun kai na Ahmed Goodluck ba, dun mutanen arewa maso gabas ne. Kowa aka bashi to na gamsu. Yau mun kama hanyar gyara kenan.
Idan kuma muka tsallaka kasar Niger, mutanen birnin da magara ne da suka kwaye shekaru uku sama da shekaru uku ba ruwan sha suke munnan samun ruwan.
Sha biyun dare, ƙarhe ɗaya, ƙarhe biyu, haka muke neman ruwa. Yanzu Allah Ubangiji ya kawo mu ƙarshe wannan abin, gaskiya mun ji daɗi.
Sannan muna ɗauke da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasar Sudan ya ba da izinin bude kan iyakar kasar sa da Sudan ta Kudu a karan farko tun bayan ballewar yankin kudancin kasar a shekarar 2011 a bisa muradin kasancewar da suke da bukatar ta na zama kasa mai zaman kanta. A jiya Laraba, kamfanin dillantin labaran Sudan ya rawaito shugaba Omar al-Bashir yana cewa, muna ba wa duk hukumomin da ke da alhakin bude kan iyakokin ko kuma kan iyakar da su gaggauta aiwatar da wannan umarni na bude kan iyakar. Wannan dai wani mataki ne na daidaita alakar da ta tabarbare tsakanin kasashen guda biyu tun bayan ballewar kudancin Sudan din a matsayin kasa mai yancin kanta. Sai dai yakin basasar da ya barke a Sudan ta Kudu bayan ballewar ta su har da magana haƙo man fetur ko kuma mallakar wurin da man fetur din yake akan iyakar kasar ta kasar da Sudan. Haka kuma wanda ya haifar da dukkan wannan yaki har dubban mutane suka rasa matsugunin su.
A yanzu haka dakarun yakin Amurka na jibge a kasar Libya da nufin zakulo abokan da za su hada hannu tare da fada manufofin yaki da ƴan kungiyar ta'addan ISIS. Jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon, wato Peter Cook, shine ya bayyana hakan. Ya bayyana cewa ƴan sojoji da aka kai Libya din suna can ne bisa amincewar shugabannin Libya kamar yadda suka bukata. Ya ce duk da ba wani babban fada ake a Libya ba, to amma ƴan ISIS na ƙara ƙarfi in aka dubi yadda suke ƙarfafa kansu a Sirte da makwabtanta. Jami'an Amurka masana harkan tsaro sun fada wa muryar Amurka yadda wasu kusoshin mayakan ISIS kamar guda 500 suka bar Syria zuwa Libya a ƴan makonnin da suka shuɗe. Jami'an yammacin Turai sun yi kiyasin akwai mayakan ISIS akalla 50 a Libya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. gidan rediyon da ƴan kungiyar ta'addar ISIS suka kafa wanda yake yada propagandar su ya bullo da wani sabon harshe don shiga sahun harsunan da ke yada shirye-shiryenta da su. Gwamnatin Afghanistan dai ta kasa dakile jin wannan tashar rediyo ga kunnuwan jama'a, ya zama kenan ana jin wannan tasha a harsunan Pashto da Dari. Waɗannan yaruka dai su ne manyan yarukan da ake magana da su a hukumance a ƙasar ta Afghanistan. Wannan kafa dai ta ISIS ce take ɗaukar nauyin tashar rediyon, an kuma kafa gidan rediyon ne a shekarar da ta gabata ta 2015. Aka kuma sa masa suna Voice of the Caliphate, wato muryar daular musulunci. Ana jin rediyon ne a Zangon FM, inda yake razanar da labaransa ko kuma bada labaransa na razanarwa cikin waɗannan harsuna a ƙasar, musamman akan inda iyakar da ISIS suke da ƙarfi. Ana kuma jin tashar har a Jalalabad, babban birnin London, lardin Nangarhar, a yankunan da ke kan iyakar su da Pakistan.
Amurka ta buƙaci dukkanin bangarorin da aka gayyata game da tattaunawar zaman lafiyar Syria da su halarta ba tare da ginda wasu sharuɗa ba. Wannan dai zaman na tsagaita wuta da kafa gwamnatin wucin gadi ya kamata a ce an fara shi tun ranar Litinin da ta wuce ne, amma aka ja zuwa ranar Juma'a sakamakon janin jakan da wasu da ya kamata, waɗanda ya kamata da kuma waɗanda bai kamata su halarta ba. Rahotanni sun nuna akwai Saudiya da ƙungiyoyin masu sassaucin ra'ayin adawa da Amurka ke goyon baya, sai kuma yan adawar da ke da ɗaurin gindin Rasha da kuma ministan harkokin wajen Siriya Wakil Al-Mawlim. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Staffan de Mistura ne ya aike da gayyatar a ranar Talata, amma bai bayyana ko da wane ne aka gayyata wurin wannan taron ba.
To a ƙarshe, a jiya Laraba, mutumin nan da ɗan ƙasar Kosovo wanda ya bayyana a gaban kotu karin farko bisa zargin mamayar satar bayanan kwamfuta ta hanyar sadarwar intanet, ya miƙa shi gaban kuliya, inda yake satar bayanai yana miƙa wa ƴan ƙungiyar ta'addar ISIS. Ya yi sama da faɗi akan bayanan sojojin Amurka fiye da guda 1,000, ya kuma aika wa ƙungiyar. Adit Farizi zai fuskanci ɗaurin sama da shekaru 35 a gidan wakafi matakar aka tabbatar da laifinsa. 'Yan sandan ƙasar Malaysia ne dai suka cafke wannan mutum Adit bisa izinin kamun da Amurka suka bayar, aka kuma auno shi a jirgi zuwa nan Amurka don fuskantar shari'a. Haka kuma ya yi amfani da sunan da ya kira Kosovo Hacker Security wajen sace bayanan sojoji da ma'aikatan gwamnatin Amurka fiye da 1,351. Haka kuma daga baya wani ɗan ISIS mai suna Junaid Hussein ya yi barazanar ga Amurkawa cewa ya zaya su kalli kowa ko kuma suna kallon kowa tuƙi, inda ya yi wannan barazana ta shafinsa na Twitter.
Labaran duniya kenan ka saurara. Faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Majalisar Dattawa ta ce ta kammala aikin duba kasafin kuɗin wannan shekara. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa ya kammala bitar kasafin kuɗin bana naira trillion 6 da shugaba Buhari ya miƙa wa majalisar. Shugaban kwamitin kasafin Sanata Danjuma Goje ya ce ba za a samu wata tangarda wajen samun kuɗin aiwatar da kasafin ba. Yana mai cewa bayan kammala kada kasafin daga ma'aikatu zuwa 24 ga watan gobe za a miƙa wa shugaban ƙasa kasafin don sanya hannu.
A tsarin kuɗi, duk sauran kwamitocin Senate sun zama ƙananan kwamitoci ƙarshen kwamitin kuɗi, kwamiti ɗin mu kenan. Daga gobe nan zuwa sati biyu, dukkan ma'aikatan gwamnati da ƙanana da manya za su zo su kare abubuwan da suka bayar a gaban waɗannan kwamitoci cikin sati biyu nan gaba. Bayan an gama wannan, kamar yadda aka saba, wannan kwamitoci za su kawo rahoton zuwa gare mu, mu kuma mu haɗa rahoton mu a cikin kwana huɗu. Muna fatan Allah ya kai mu ranar 24 ga watan mai kamawa za mu miƙa rahoton mu wa majalisar dattijai, da fatan washegari 25 ita majalisar za ta kammala aiki akan wannan kasafin kuɗi, don a miƙa wa shugaban ƙasa ya sa hannu a fara kuma ayyuka a ƙasa insha Allah.
Mai masana tattalin arziki ke cewa ne kan yiwuwar nasarar gudanar da kasafin a yayin rashin wadatar kuɗi. Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki ne a Abuja.
Dole a cikin kasafin kuɗin kamar yanda aka zabura aka aminta da shi to ai maza masa a fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi abin da zai zabura da tattalin arzikin ƙasar wajen biyan ƴan kwangila a kan kari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to ai maza maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu kuɗaɗen kuma da ba sa hannu wanda ake tunanin nemowa to maza maza hukumomi da ke samar da kuɗi su yi wani abu akan ita kanta darajar kuɗin Najeriya wanda aka kayyaje shi akan 197 wanda kuma a kasuwan bayan fage yake har sama da 300 to wajibi a samar da yanayin da za a samar da kuɗaɗen da zai wato a samu dan daidaito a cikin kasuwan kuɗi na ƙasa.
Majalisar dattawa dai tun farko ta tabka muhawara kan kasafin inda wasu kalilan daga ƴan jam'iyyar adawa ta PDP irin su Senator Enyina ya Abaribe ke ganin kasafin ba zai cimma nasara ba don faduwar farashin gangar mai. Nan take Senator Ahmed Lawan yace kasafin na da inganci kuma a baya in an ɗebe kasafin shekara 2005 ba wani kasafin da aka samu nasarar aiwatar da shi fiye da kashi 40 cikin 100. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gabanari me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba.
Har wa yau dai a cikin babban binnin tarayyan wannan karan Ahmed Gulak ne tsohon mai baiwa shugaba Gulak Jonathan shawara akan harkokin demokradiya ya ayyana kansa matsayin sabon shugaban jami'ar PDP. Gare Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani.
Jami'ar adawa ta PDP a Najeriya ta rabe biyo bayan ayyana kai da tsohon mai baiwa shugaba Jonathan shawara kan siyasa Ahmed Gulak yayi a matsayin shugaban jami'ar. Gulak wanda ya je kotu yana kalubalantar cigaba da rikon jam'iyyar da Uche Sikonto zake yi bayan murabus din Ahmed Mu'azu ya shiga helkwatar jam'iyyar don fara aiki. Gulak ne bayan nasara a kotu tun farko ya fuskanci ɗaukaka ƙarar jingine hukuncin inda kotun ta kori buƙatar PDP da sake ba wa Gulak din nasara. A tsarin mulkin PDP dai a ƙarar Gulak ya zama wajibi ɗan arewa maso gabas ya mai kujerar da Mu'azu ya ajiye.
Wannan yakin da na yi ba don kai na Ahmed Gulak ba, don mutanen arewa maso gabas ne. Kowa aka bashi to na gamsu. Yau mun kama hanyar gyara kenan. Duk wanda ba zai bi kundin tsarin mulkin jam'iyya nan ba to ba dan jam'iyya bane. Rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya nan shi ya kawo jam'iyyar kasa. Ina tabbatar muku cewa mun kama hanyar gyara kenan.
Take dai mataimakin sakataren labarun PDP Abdullahi Jalo yace ai shi ya dace ma a nada shugabancin tunda daga arewa maso gabas din yake.
Shi ba da samun Gulak yana ganin ya je kotu wallau jar arewa maso gabar ta kawo zunansa ko ba za ta kawo ba. Nace ni ma ina so. Dama dokan ta ce ko shi ko wani. Nace wani da ake nufi fa ni ne. Gwamnonin mu za su zauna da na Taraba da na Gombe da stakeholders na Borno na Yobe na Bauchi na Adamawa da Taraba za a kawo a mika wa uwar jam'iyya ga sunaye uku a ciki a dauki mutum daya wanda zai karisa wa'adin da Ahmed Mu'azu bai mora ba wanda wannan shiya din bata mora ba.
Jam'iyyar bangaren Secondos ta ki cewa komai kan wannan kalubalen sai ma sakataren jam'iyyar Wale Oladipo ya kushe rantsar da Yaya Bello a matsayin gwamnan Kogi da nuna kotu za ta dawo da idirin rodar kujerar gwamnan. Oladipo ya ce har yanzu PDP ce jam'iyyar kasa baki daya da hakan tamkar habaici ne ga APC da cewa ai jam'iyyar gamin Gambiza ce. Sakataren APC mai Malabu ni ya maida martani.
Jam'iyyar PDP a halin da take ciki yanzu ta fito ta cewa ƴan Najeriya ita ce jam'iyyar ƴan Najeriya ko kuma ita ce jam'iyyar ƙasa. Ai ina gani kaman abun dariya ne mako kuma abun mamaki. A cikin shugabannin jam'iyyar ne wasu suka fito da sanarwar cewar wannan badakala da aka yi kuɗin da suka gwatandansa suka raba a junansu wasu ba su ji daɗin haka ba. Duk abin da su suke faɗa a yanzu borin kunya ne saboda babu wani abu da ya rage na mutunci a jam'iyyar PDP a halin yanzu saboda sun ci amanan Najeriya sun nuna ƴan duniya cewar shugabannin Najeriya da suka mulki Najeriya azzalumai ne. To kaga wannan ba wai wani abu ne da mutun zai alfahari da shi ya buga kirji a wannan lokaci ba.
Ko Secondus bai bar kujerar ba a watan Maris zuwa din shugabancin shugabannin PDP ne yanzu zai kare. Jam'iyyar dai ta yi shiru da bin karun kakakinta Metu da ke fuskantar shari'ar almundanar miliyan 200,400. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Idan kuma muka tsallaka makwabcin Najeriya wato Niger, mutanen da magaran ne suke wa juna barka domin sun ci rabonsu daga shugaro a famfo yau sama da shekaru uku. Ga dai wakilin sashen Hausa Tamar Abari da ƙarin bayani.
Sanin kowa ne dai matsalar nan ta ruwan sha ta saka da magarawa cikin wani hali na kunci tun ba yau ba. Haka take ci musu tuwo a ƙwarya suna ta shan wahala. Yayin da na ziyarci wasu gidaje a unguwar Jagindi da suka fi fuskantar matsalar tarishin ruwa, na samu wasu mata suna ta cika kayan su ruwa ya zo, sai hamdala suke tare da godiyar Ubangiji.
Gaskiya mun yi horon ciki da zawo wannan ruwan, mun ji daɗi sosai sosai, ruwan ruwan ma da muka sha a baya Allah ya kawo ƙarshen ta yanzu. Gashi famfo mai wajen wata biyu babu ruwa, 12 dare ƙarfe 1 ƙarfe 2 haka muke neman ruwa. Yanzu Allah Ubangiji ya kawo mu ƙarshen wannan abin, gaskiya mun ji daɗi sosai sosai. Tun da gashi nan mun yi komi da komi da ruwa ma muna nema na fiya wata ma shi ma mu rasa wanda zan mu sha. Da kyan mutum zai samu wanda zai yi arwalla. A sai lokacin sallah ma ya huce ba kai ba sallah babu ruwa. Yau Allah ya kawo mu wannan ruwan sosai mun ji daɗi wallahi.
Su ko waɗannan mata da na yi hira da su da suke da famfon sayar da ruwa a kofar gidansu cewa suka yi su tun da safe famfon nasu ya kawo ruwa sun ɗiba har sun gaji.
Bude ko ruwa yana zawa. Muka ce kahin shugaban ƙasar ma ya zo ruwa ya zo. Muka ce alhamdulillah Allah Ubangiji ya yabkaka tunda muke da mu da iyayenmu da kakanninmu da
kamar da wace irin wahala ce kuka yi wajen
ruwa. Na rantse da Allah da Annabi gidanmu da famfo, amma mutane a kowa gidanmu suke kwana. Abin tausayi daga karakara tudun ashatin janas kuraye a kowa gidanmu biki gaba abin. Amma yanzu tunda aka so mu aikin wannan ma abin yazo da sauki. Yau babu jeri ko daya mu.
A zancan ruwa ke?
Ah wallahi ruwa alhamdulillah mun gode Allah. Inda Ubangiji Allah sa zo lahiya, Ubangiji Allah sa mu jima muna sha. Wallahi alhamdulillah yanda
da sahe ne ko?
Yau da sa ƙarfe 6, tun ƙarfe 6 da muka bude ruwa. Wallahi alhamdulillah cikin ruwa muke. Kuma har gaba da yanzu akwai ruwa bai tsaya ba.
Yau da shekaru 3 bayan darewar shekaragal mulki, shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu yayi alƙawarin magance matsalar ruwan sha da ta'addabi al'umma mar da magaran shekaru da dama, inda yaje har garin Ganaram ya aza tubalin fara aikin da za a wadata al'ummar ta da magaran da ruwan sha.
Mutanen da magaram na tiku farin ciki, farin cikin ganin wannan rana, domin wannan rana sai in ce na rage nauyi, na rage kaya da ke bisa kaina saboda wannan kurshi da ya wahalda ku, wannan kurshi da ni ɗauki alƙawarin magancewa wannan kurshi yau alhamdulillah an magance shi.
Fatan da magarawa dai a yanzu wannan wuyan ruwa da suka sha fama da ita shekara da shekaru ta zamo tarihi. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
Take it.
har yanzu dai ana tare ne da sashen House na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu ana agogo ya ce karfe 10:12 na tsakar dare da minti 20. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau daliban yan matan sakandaren Tibok suka cika kwanaki 652 a hannun yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Batun da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti domin tantancewa wanda ya kasance kwamiti irin sa na biyu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa amma kawo yanzu haka bata cimma ruwa ba. Yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkurin, bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger, inda ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Kwanaki kaɗan bayan sanar da 'yan takarar shugaban ƙasa da kotun tsarin mulki ta yi a jamhuriyar Niger, masu kula da lamura sun lura cewa an samu koma baya a ɓangaren siyasar mata. Idan aka yi la'akari da shekaru 5 da suka shige inda aka samu macen da ta tsaya takarar shugaban ƙasa. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Mamman Bako, wata fitatta 'yar siyasa kuma 'yan majalisa a birnin Kwanne Hajiya Umma ta bayyana cewa wannan ba zai sa mata su yi ƙasa a gwiwa ba.
Ai mata sai mu ce alhamdulillahi, ko babu 'yar takara ta shugaban ƙasa mace. Tunda ka san Maryama ga mace ta yi, ta zo ta gwada ƙarhinta. Alhamdulillahi mun gode tunda ta tunkaro, amman da yake mu yanzu nan mata na Afirka. Karkashin musulunci muke kuma mahi yawa mu mata duka karkashin mazan suna suke kenan kaga mace ba ta iya tabar partin mijinta dan mace ya wata ta azata kara ta shiwa mata qur'a akwai wuya banda shi ma duka ta kamaimai dai magana ba a bari mace ta ikun kasa tukuna ba mu kai can ba banda shi alhamdulillah muna da kota akwai dubitoci akwai ministrori cikin mu mata akwai meruka kenan alhamdulillah wannan kasaukin da anka ba mu ya wadata shi mu in dai ana hidda mun haƙin mu gare shi ba sai mun tashi gaban ƙasa ba dan gaskiya hisbillahi mace nake akwai wuya a ce mace ta iko Niger ko mata sun aza takara za su ta daine amma akwai wuya ba cikin wanga lokaci ba yanzu
sai dai matan za su fafata ne a zabubbukan neman shiga majalisar dokoki ta ƙasa da majalisun jahohi da na da'irori kuma Hajiya Umma ta ce waɗannan muƙamman fa ba ƙananan muƙamai bane kamar yanda waɗan su kike kallo
dan majalisa karamin zabe na dan majalisa ba karamin zabe na ba ko konsayye da ake dibiwa ba karamin mutun na ba nan na gare mu da jahilciyayyo ake dauka konsayye kamar karamin mutun da karamin mutun na ba wakili ba an ka ce na jama'a wakili yanzu a dauka ko mutun 20 sun ka tsaya sun ka ce wani mun saka gaba nauyi na an ka aza maka balle duk konsayyen da zaka gani sai ka kai qur'a 1000 zaka samu konsayye mu sha hankalin da zamu yi ma ƴan uwan mu mata dan Allah dan annabi mata ƴan takara ban ce wance ko wance duk wanda ta hito mace ki hito ki shewa mu mace ƴan uwan ki qur'a dan Allah dan annabi shi nake so gare su ba kai zaman ka gida ba ka ce aiki gare ka a'a duk wa mu da suka gani muna wannan fafutuka saboda suna muke saboda akwai haƙuƙun mu da yawa waɗanda ake taushe muna in ka dai ba ka gani a siyasance shi ha qur'a mata ne da mu da ɗiyan mu shan muna adda qur'a wai ba waɗancan masu manyan riguna ba latijin ne adda qur'a muna adda qur'a to kuma muna ake mai da baya
to wannan bayani na Hajiya Umma ya tada batutuwa da dama idan lalle har a wannan karnin mata ba su da yancin zaben dan takarar da ya kwanta musu a rai wai sai wanda mai gida ya zaba ashe ci gaban mai shiga rijiya aka samu a fannin demokradiya da kuma kare hakokin mata banda haka kuma mata za su duba cancanta ne ko kuma jinsi yayin da suke kada kuri'a tambayar da muka jima muna yi a wannan shirin game da batutuwan mata da siyasa kuma mata nawa ne za su iya buga kirji su ce ta dalilin goyen baya da tsayawarsu ne wanci da wanci suka kai inda suke a harkokin siyasa da kuma madafin iko a kasashenmu ko yana yiwuwa mata ba su kula su marawa 'yan uwansu mata baya idan suka tsaya takara ne domin gani ana ci da gumin su kawai amma matan suka manta da su idan tafiya ta miƙe waɗannan da waɗansu na daga cikin batutuwan da zamu duba a hira da Haruna yayi mana da Madam Sule Rabi Hassan mafaɗa wadda take takarar zuwa majalisa a Kwanni
siyasa dai tun lokacin da aka fara demokrasiya a ƙasar Niger na fara siyasa ina nan muna ciki ko me ake tare da mu jeu kurai tare da mu reunion tare da mu komi tare da mu kuma sai ni lungo ni diba sai ni ga cikin siyasa ga kullun maza dai ne suke yi alar ke ne ce muku kamar yanzu nan minister da nake ba ni dai ba maza dai ne ba a director mun ga akwai mata directrice akwai maza minister kuma akwai mata minister sai ni diba kuma ni ɗan jaha kwanni ce naga kwanni muna da matsaloli da yawa sai ni niya nace ni ma hake ɗan kwanni kuma hakin mata ɗan uwana nace zan yi takara ta majalisa in gani yanda zamu mu bankasa harkokin mu na jaha kwanni kuma musamman ta mata da yara kuma
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin ci gaban wannan hirar yanzu dai a madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke bada gudunmuwa a harkokin siyasa da hankoran ganin ci gaban al'umma da gina ƙasa a jamhuriyar Niger fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
to madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe inda Usman zai dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice
to barka da aiki Malam Ladan Shugaban kasar Sudan ya bada izinin bude kan iyakar kasarsa da Sudan ta Kudu a karan farko tun bayan ballewar yankin kudancin kasar a shekarar 2011 bisa muradin neman zama kasa mai zaman kanta. A jiya Laraba kamfanin dillantar labaran Sudan din ya rawaito shugaba Umar al-Bashir yana bada wannan umarni. A yanzu haka dakarun yakin Amurka na jibge a Libya kokarin zakulo abokan da za su taya su ko kuma hada hannu wajen fadada manufofin yaki da ƴan kungiyar ta'addar ISIS jami'an yada labarai sun bayyana cewa daga ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta bakin Peter Cook cewa wannan abu an sauke su ne duk da yake ba wani yaki ake yi a Libya ba to amma ana da bukatar a yi wa tuka hanci Haka zalika kuma gidan rediyon da ƴan kungiyar ta ISIS suka kafa wanda yake yada farfagandar su ya bullo da wani sabon harshe wanda zai dinga yada shirye-shiryensa da shi a cikin wanda da yake aikawa wannan harshe kuwa shine na Dari wanda a baya yana hadawa hadda Pashto wadanda wannan yarurruka su ne yaren da ake magana da su a hukumance a kasar Afghanistan haka zalika sun kafa wannan gidan rediyo ne ana kuma jin shi a kafar FM inda suka fashi shekarar 2015 da ta gabata suka bashi suna Voice of the Caliphate wato muryar musulunci Amurka ta bukaci dukkanin bangarorin da aka gayyata game da tattaunawar zaman lafiya a Syria da su jama sun halarta ba tare da ginda wasu sharuɗa ba wannan dai zaman na tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin wucin gadi ya kamata a ce an fara shi tun ranar Litinin da ta wuce amma aka ja wannan zama zuwa Juma'a sakamakon jani'in jakan da aka samu na waza a gayyato waye kuma ba za a gayyato ba A jiya Laraba mutumin nan da ya fito dan kasar Kosovo ya bayyana a gaban kotu karin farko bisa zargin da aka yi na mamayarsa na satar bayanan kwamfuta ta hanyar sadarwar internet inda yake mikawa ƴan kungiyar ta'addar ISIS yayi sama da fadi tare da kutse a cikin jawaban mutane sojojin Amurka da kuma ma'aikatan gwamnati fiye da 1,351
to madalla da takaita tun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa sai Chubahiro Jidone da ya bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Voltec wanda muka fi sani da suna zanga zanga ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.